Daga birnin Washington DC, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a, 9 ga watan Fabrairu 2018. Hafsat Bello dan mai sauraro ce tare da Mahmud Lalo. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga Mahmud da kanin labaran duniya.
To Hafsa, Majalisar Wakilan Amurka ta amince da matsayin da aka cimma ta gagarumin kasafin kuɗi mai yawan dala biliyan 400 da safiyar yau Juma'a da nufin kawo ƙarshen ɗan takaitaccen rufe ma'aikatan gwamnati ƙasar da aka yi. A hukumance an buɗe gasar wasannin Olympics a yau a birnin Pyeongchang da ke Koriya ta Kudu. Sannan za a tilastawa 'yan siyasa da masu hannu da shuɗi da kuma masu aikata manyan laifuka su yi bayani kan kuɗaɗen da suka tara a wata doka da aka fitar a birnin London.
To kanin labaran duniya kenan. Muna da rahoto daga Najeriya inda 'yan majalisa suka buƙaci babban sifetan 'yan sanda da ya sauka daga kan kujerarsa.
Because if you are
Sai kuma Jamhuriyar Niger inda aka gudanar da wani gagarumin gangami kan kisar da aka yi wa waɗansu ɗaliban jami'a shekaru da dama da suka wuce. Ko menene dalili?
Wannan abu kan namu suka hito suna jerin gwanau wanda aka samu aka tura waɗansu mutane domin su je su hallakar da ɗaliban jami'ar Abdul Mumini. Shine abukanmu guda uku suka rasa rayukansu.
Za kuma mu tsallaka Kamaru inda 'yan awaren Ingilishi suka ce ba za su lamunci wani taron da gwamnati za ta gudanar ba ko zaɓe a kudancin ƙasar. Muna da rahoto a kai. Amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da matsayin da aka cimma ta gagarumin kasafin kuɗi mai yawan dala biliyan 400 da safiyar yau Juma'a da nufin kawo ƙarshen ɗan takaitaccen rufe ma'aikatan gwamnatin ƙasar da aka yi. Da majalisun sun kada ƙuri'a ne inda 240 suka amince da kasafin, yayin kuma da 186 suka zaɓi akasin haka. Wannan mataki kuma na nufin yanzu an miƙa kasafin kuɗin ga shugaban ƙasa Donald Trump domin ya rattaba hannu a kai. Sai dai wannan kasafin kuɗin zai ƙare ne a ƙarshen watan Maris, wato a ranar 23 ga watan. Yanzu 'yan majalisar sun samu damar wannan takaitaccen lokaci domin su tsara yadda za a kashe kuɗaɗen na sauran zangon wannan shekara da zai ƙare a ranar 30 ga watan Satumba. Wasu 'yan siyasa sun nuna adawarsu da wannan kasafin kuɗi wanda suka ce an ƙara adadin kuɗin ba tare da an samar da kariya ga wasu baƙin haure sama da miliyan 1 ba da ba su da takardun izinin zama a Amurka, waɗanda aka fi kiransu da Dreamers a Turance. Da dai safiyar yau Juma'a aka rufe ma'aikatan gwamnati yayin da 'yan majalisar suka gaza kaucewa wa'adin ƙarewar kuɗaɗen gwamnatin. Wannan kuma shine karo na biyu cikin ƙasa da wata guda da ake rufe ma'aikatan gwamnati na ɗan wani takaitaccen lokaci.
A hukumance an buɗe gasar wasannin Olympics a yau a birnin Pyeongchang da ke Koriya ta Kudu. Masu sha'awar wasannin sun nuna dauriya, inda suka fita duk da sanyin da ake fama da shi domin su kalli wasannin wuta da aka yi, da kuma faretin tawagogin 'yan wasan da za su kara yayin da suke shiga filin wasan. Babu tantama masu lura da al'amura sun ce wasannin na Olympics zai zo da abubuwan jan hankali, inda ake ganin haɗin kan da Koriya ta Arewa da makwabciyarta ta Kudu zai kasance babban lamari. A ɗaya ɓangaren kuma, da safiyar yau Juma'a ne mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya isa birnin na Pyeongchang domin halartar wasannin buɗe gasar, inda ya gana da 'yan Koriya ta Arewa da suka bijirewa gwamnati suka sauya shiƙa. Jami'an Amurka sun ce babu yiwuwar mataimakin shugaban ƙasar na Amurka zai gana da jami'an Koriya ta Arewa a wajen wasannin na Olympics, Ita ma kafar yada labaran Koriya ta Arewa a ranar Alhamis ta rawaito cewa babu wata alama da ke nuna cewa jami'an Koriya ta Arewa za su nemi a Ghana. Wannan na faruwa ne yayin da ƴar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ta isa Koriya ta Kudu domin halartar gasar. Ita ce ta farko cikin iyalan da suka dade suna mulkin kasar ta Koriya ta Arewa da ta ziyarci Koriya ta Kudu tun bayan ƙarshen yakin Koriya da aka yi daga shekarar 1950 zuwa da 53.
Za a tilastawa ƴan siyasa da masu hannu da shuni da kuma masu aikata manyan laifuka waɗanda ake zargi da sayen kadarori da kudaden haram su yi bayani kanka dukiyoyinsu ko kuma a kwace kadarorin a ƙarƙashin wata sabuwar doka da ta fara aiki a wannan wata a Burtaniya. Masu fafutuka sun yi lalle da wannan doka mai taken Unexplained Wealth Order ko kuma DUWO a Turance, wacce ke nufin samar da daidaito kan kuɗaɗen da ba su da cikakken bayani kan yadda aka tara su. Masu fafutuka sun ce babban birnin ƙasar ta Burtaniya wannan wato shine cibiyar tara kuɗaɗen da aka wawuro. Tun da kungiyar Transparency International mai sa ido akan kuɗaɗen da aka tara ta hanyar da bata dace ba, ta ce ta gano wasu kadarori guda biyar da hukumomin Burtaniya ya kamata su fara bincike ta kansu ta hanyar amfani da wannan sabuwar doka. Daga cikin waɗannan kadarori akwai wasu gidaje biyu da ke birnin na London waɗanda aka yi kiyasin darajar su za ta kai dalar Amurka miliyan 15, waɗanda shugaban 'yan adawar ƙasar Rasha wato Alexei Navalny yake ikirarin na tsohon mataimakin Prime Minister Rasha na farko ne wato Igor Shuvalo.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce an kawo ƙarshen matsalar barkewar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara da ta hallaka mutane 400 a ƙasar. Hukumar ta lafiya tare da haɗin kan jami'an ma'aikatar lafiyar ƙasar ta Sudan ta Kudu ne suka bayyana kawo ƙarshen cutar a wani taron manema labarai da aka yi a Juba. Barkewar cutar wacce ita ce mafi girma a tarihin ƙasar ta faro ne daga tsakiyar shekarar 2016 a daidai lokacin da sabon fada ya barke a Juba. Ministan kiwon lafiya ƙasar ta Sudan ta Kudu Rick Gaycock ya ce cikin makonni 7 da suka gabata ba a sake samun wani da ya kamu da cutar ba a duk fadin ƙasar, amma ya ce hakan baya nufin mutane su yi sakaci.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ba wai suna so su shiga cikin yakin basasan Siriya bane kai tsaye bayan da wani jirgin dakarun da Amurkan ke jagoranta ya kai wasu hare-haren sama ya kashe dakarun da ke goyon gwamnati wato kusan su 100 waɗanda suka kai hare kan dakarun haɗin kan da ke yakar gwamnatin ta Siriya. Wannan kare kai ne kamar yadda ake gani karara, ba wai muna so ne mu shiga yakin na Siriya kai tsaye ba, in ji Mattis. Wasu dakarun gwamnati 300 ne suka kai farmaki akan headquarter dakarun haɗin kai ta 'yan tawaye da ake kira SDF da ke kusa da Daral el-Zur a ranar Laraba, amma suka janye bayan da dakarun da Amurka ke jagoranta suka kakkaɓe tankunan yaƙinsu da rundunarsu da ta kai harin, a cewar Mattis.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara da rahoton Najeriya, inda 'yan majalisar ƙasar suka buƙaci su feto janar na 'yan sanda da ya sauka daga kan kujerarsa biyu bayan maganganun da suka ce ya faɗa na ɓatanci ga gwamnan jihar Benue, lamarin da ya haifar da musayar kalamu a gidan talabijin. Daga Abuja ga Nasir Adamu El-Hikaya da ƙarin bayani.
Bukatar da majalisar wakilai ta yi wa babban sufetin 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya nemi gafarar gwamna Samuel Eto'o na Benue kan kalaman da majalisar ke ganin kaskanci ne ga gwamnan ba alamu zai iya yiwuwa kai tsaye. Don martani ya fito ne bayan gwamnan ya buƙaci babban sufetin ya yi murabus. Kalaman sun fito daga bakin kakakin 'yan sandan Moshood Jimo a yayin da muhawara ta yi zafi tsakaninsa da kakakin gwamnan Mr. Akase a shirin talabijin na Channels.
A great disservice to the Inspector General of Police at the Nigerian Police Force for the governor to call for his resignation. The governor should resign first. And that is why we felt, you know, you don't join issue with a drawing man, because if You are the Inspector General of Police. The Inspector General of Police.
Let me.
I have the
floor. Sai dai gwamnan yayi murabus ba babban su feto ba kuma gwamnan tamkar wanda ruwa ya ciwo ne in jijimo da aka yi kawo musayar kalamai har aka kusa dakatar da shirin da tafiya huto rabin lokaci ba shiri. Babban su feto Ibrahim Idris ya shanana ta cewa rundunar 'yan sandan na yin du'a mai yiwuwa don kwantar da fitina ba nuna bambanci ga kowane bangare.
Jami'an tsaro da police da sojoji da sauran jami'an tsaron nan mun amfani da su asset namu just to make sure that we provide security a duk ƙasar nan. Ai laifi bai da fuska ai ko kuma ba addini ba. Duk wanda ya laifi ko musulmi ne ko bayarbe ne ko bahaushe ne zamu kama shi.
Ba mamaki gudun kan lamarin ya fadada ya sanya wani taron yan siyasa ya yanke shawarar marawa matakan shugaba Buhari baya don samun salama. Ga sakataren jam'iyyar UPN Abubakar Abdullahi Sokoto.
Jam'iyyu 31 ne muka duba yanayin da ke faruwa a Najeriya. Muna ganin cewa waɗansu yan siyasa ba su karatun tanatsu ba akan abubuwan da ke faruwa cikin ƙasa. Ana kashe-kashe na mutane sannan a ce waɗannan sun damu da coalition, waɗannan sun damu da shugabanci kawai aka sa gaba, ba a sa gaba akan yadda ƙasa za ta zauna lafiya ba. Ko muna ganin idan babu zaman lafiya a ƙasa kowane irin cin nasara ba za a samu ba sai dai an samu zaman lafiya. Muka dage mu ga cewa lalle mun yi kokarin an samu zaman lafiya. Sabbin jam'iyyu da aka yi kuma muka jawo ra'ayin su san cewa fa ƙasar ce duk wanda ya zama shugaban ƙasa a Najeriya ta hannun jam'iyyar siyasa da gwamna da dan majalisa. Saboda haka muka ga cewa mu da uwayen waɗanda an zababbu dole mu tsaya mu wa ƙasa alƙibla.
Ba mamaki tura sojoji yankunan rikicin makiya da manoma zai taimaka wajen dawo da doka da oda. Nasira da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida El Hikaya. Sai kuma jamhuriyar Niger inda aka gudanar da wani gagarumin gangami don tunawa da waɗansu ɗaliban jami'a da aka kashe shekaru da dama da suka gabata. Wakilin muryar Amurka Suleimu Mini Barma ya aiko mana rahoto daga Yamai.
A dandalin da ake kira Place de Martyr, ɗaliban jami'ar Ablumumuni da na sauran makarantun birnin Yamai suka hallara a wannan rana ta 9 ga watan Fabrairu a matsayin haduwar tunawa da wasu ɗalibai uku da suka kwanta dama sakamakon arangamar da suka yi da jami'an tsaron jandarma a yayin zanga-zangar Juma'a 9 ga watan Fabrairun 1990. Ga mataimakin magatakardan kungiyar Enun ta ɗaliban jami'ar Yamai Salha Kaila.
A wannan rana ta Juma'a 1919 wanda wannan abukan namu suka hito suna jerin gwano wanda aka samu aka tura waɗansu mutane domin su je su hallakar da ɗaliban jami'ar Abdul Mumini shine abukanmu guda uku suka rasa rayukansu. Isaka Kaine, Aliyu Nanci, Abdul Mamman Sagir.
Shekaru 28 bayan wannan kisa har yanzu raɗaɗin wannan rashi na ci gaba da haddasa juyayi a zuciyoyin ɗalibai, inji Abdul Shehu Musa. Dalibi a jami'ar Ablumuni Jofo ta Yamai.
Da dama cikin mu lokacin ba a hesu ba. Mai abun istuwar in kaji tarihin yanda abun ya faru, kana tunawa ne kana ganin abun kamar yanzu ne an kai shi ta da kai saboda abun babu dadi. Ya kamata a yi niyya gwamnatin Niger a travera da hannunin juju su samu su hido mana haƙin mu su kama wanda sun kai wannan kashi. Yanda an kai an kashe abukan nan namu a wannan lokaci dai. Amma matsaloli ne akwai lokacin nan a jami'a. Matsaloli kamar gun ka doka wurin kwana, wurin cin abincin su, huta ka yanke musu an kace sai sun sai an ga babu bis mutane da cinai suke tayi a ta kilo 4 5 da cinai dan su tayi wurdo karatu alwawus din su lokacin nan ba su same shi ba cinai suka ce ya kamata gwamnati ya kula.
Dukkan gwamnatocin da suka gabata kawo wacce ke ci a halin yanzu sun fuskanci matsin lamba daga kungiyar ɗalibai ta ƙasa wato ESN danganan an gudanar da binciken gano gaskiyar lamari ta yadda za a hukunta masu hannu a wannan kisa. Sai dai har yanzu shiru dalili kenan da shugabannin ɗalibai suka fara hangen ta inda za su bullowa wannan batu.
Wannan zama wanda aka yi na ƙasa wanda ake cewa conference national taro na ƙasa wanda aka yi aka tantamna bai samu yan magance wannan matsala ba. To shine muka ce wannan mutane wanda suka yi jagorancin ɗaliban jami'ar Abdul Mumini da wanda suka yi jagorancin kwamitin zartarwa na ƙasa a wannan lokaci ya kamata su kama mu domin mu samu labari isasshe kwakwara wanda zai sa ya mumu samu mu tattara duk waɗansu takardu wanda ka bata mu tattara mu kai su gaban kotu kuma mu ci gaba da gwagwarmaya.
Kamar yadda abin yake a al'ada makarantu sun kasance a rufe a tsawon wunin yau 9 ga watan Fabrairu a faɗin ƙasa yayin da za a ci gaba da zaman addu'o'in mako guda domin waɗannan mamata kafin rana ta yau a kai ziyara wa makwantansu da ke makabartar Yantala ta birnin Yamai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mumuni Barma. Daga nan kuma sai Kamaru, inda ƴan awaren dake kudancin kasar suka ce ba za su yarda gwamnatin tarayyar kasar ta gudanar da kowane irin biki ko taro a yankin nasu ba. Mai magana da yawun ƴan awaren Chris Anu shine ya shaida wa James Botti na sashen Turanci na muryar Amurka hakan a tattaunawar su, wanda Aladan Ibrahim a yau ya fassara kuma zai gabatar.
Mai magana da yawun kungiyar na ƴan aware na yankin Abazonia dake kudancin Kamaru ya ce ba wani zaben da za a gudanar a wannan yanki nasu dake magana da harshen Turancin Ingilishi. Wannan sanarwar dai tana zuwa ne bayan da gwamnatin kasar ta bayyana cewa za a gudanar da zabe a ranar 25 ga watan Maris na wannan shekara a dofadin kasar. An kwana biyu dai ana jani in jaka da yankin kudancin kasar ta Kamaru na masu magana da harshen Turancin Ingilishi, inda suke kokawa cewa yankin dake magana da harshen Faransanci ya danne su. Chris Anu, wanda shine sakataren sadarwa na kungiyar ta ƴan aware, ya ce ba wani abu da gwamnati ta shugaba Paul Biya za ta yi ko ta shirya da ƴan yankin kudancin Kamaru za su sa hannu a cikin sa a matsayin ƴan kasar ta Kamaru. Ga kuma abin da yake sheda wa James Botti a tattaunawar da suka yi game da wannan batun.
Nothing organized in Yaounde can be implemented.
Ba wani abu da za a aiwatar a birnin Yaounde da za a ce a yi kutankucinsa a yankinmu na Ambazonia. Ba shakka suna da ƴancin bayyana abin da suke son yi, musamman zaɓe. Amma abin da muke cewa shi ne, mun ga inda waɗannan zaɓuɓɓukan za su gudana a kudancin Kamaru inda muke. Ba wani bikin ranar matasa ko wani wasan ƙwallon ƙafa da za a yi a wannan yankin, musamman wannan bikin na ranar 11 ga wannan watan wanda ya faɗo ranar wannan Lahadin mai zuwa.
To sai dai da James ya tambaye shi ta yaya za su dakatar da duka waɗannan abubuwan da suka ce za su hana a yi a yankin nasu, nan kuma ga abin da yake cewa.
Well, it takes people to get these events to take place, correct?
Wannan ba shakka zai ɗauki lokaci, amma abin da muke faɗawa mutanenmu cewa su sani cewa waɗannan abubuwan wasu abubuwa ne daga ƙasar waje, don haka ba abin da ya haɗa su da shi. Kuma na yi imanin cewa mutanenmu za su saurari waɗannan umarnin, kenan su kaɗai za su yi abinsu.
Ya ce ba shakka ciki ko har da bikin ranar matasa da kuma bikin cin kofin ƙwallon ƙafa na Afirka da za a yi a ƙasar.
Kuna sauraron muryar Amurka ne kai tsaye, yanzu a nan Washington DC na cewa ƙarfe 10:18 na safe, ƙarfe 4:18 kenan na yamma a can birnin na Abuja da Yamai da Yaounde da kuma N'Djamena. Yanzu kuma ga shiri na gaba, wato duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan irin wahalhalun da bakin haure daga nahiyar Afirka suke fuskanta yayin da suke kokarin shiga Amurka ta barauniyar hanya. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sunana Mahmud Lalo. Yawancin kwastomomin wata lauya da ke kare bakin haure a jihar Texas, Priscilla Olivares, ‘yan Latino ne da aka cafke su bayan sun tsallako cikin iyakar ƙasar Amurka daga Mexico. Sai dai cikin ‘yan kwanakin nan tana yawan ganin bakin haure daga nahiyar Afirka da aka tsare waɗanda suka biyo ta wannan hanya. Ko da yake sun fito ne daga wurare daban-daban, amma kusan abu ɗaya yake tafa da su.
Yawancin waɗanda muke gani sun miƙa takardar neman mafaka ne saboda ko dai sun fuskanci azaba a ƙasarsu ko kuma suna jin tsoron za a ci zarafinsu idan suka koma ƙasashen nasu.
Olivares tana aiki ne akan takardar Simeon Coroma, ɗan asalin ƙasar Salio. Shi ma ana tsare da shi ne a gidan kasan da ke jihar Texas. Sai dai ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ba ta yarda muryar Amurka ta shiga cikin gidan kasan ba domin tattaunawa da Coroma, amma mun yi magana da shi ta wayar tarho.
Na bar Salio ne saboda azabar da na sha.
For Simone, it means that he is in danger of being returned back to his home country.
Ko da yake ba wai za a ta sake yarsu zuwa ƙasarsu bane yanzu, amma yana cike da tsoro irin azabar da zai sha idan har aka mayar da shi ƙasar.
Coroma ya ce ya isa Amurka ne ta hanyar kudanci da tsakiyar Amurka, sannan suka dangana zuwa Brazil.
Mun kwashe kwanaki hudu akan hanya. Mun yi tafiyar kilomita 400. Mun hau tsaunuka 7. Mun ketare kogin Panama. Tafiyar na da matukar hadari.
A watan Oktoba, wani alkali mai sauraron kararrakin bakin haure yayi watsi da bukatar a bashi mafakar siyasa, ya kuma ba da umarnin a mayar da shi kasarsa. Kuma idan ya dauka kara, hakan na nufin zai ci gaba da zama a gidan kaso na wasu watanni kenan.
Na
gaji, yanzu wata tara kenan ina tsare. Ci gaba da zama gidan kaso na tsawon watanni 8 kuma zai iya zama mini hadari.
Kotunan da ke sauraron kararrakin bakin haure sun cika da mutanen da ke shigowa Amurka waɗanda ke neman mafakar siyasa. Jennifer Long tana da wani wuri a Austin da ke jihar Texas, inda take aje bakin haure waɗanda aka sako su daga gidan kaso kafin su sami takardar izinin yin aiki. Yawancin mazauna yankin Casamarinela sun fito ne daga ƙasashen da ke yankin kudu da Sahara a Afirka.
Abin tausayin shi ne lokacin da suke tsare ba su da damar samun taimakon lauya ko lauyoyi. Wasu ma daga gidan kasan ake ta sakiyarsu komawa ƙasashensu.
Lawyer bakin haure Olivares ta ce mutane da yawa da ke neman mafakar siyasa ba sa samun nasara saboda yawancinsu ba sa iya gabatar da wasu ƙwararren dalilai ga hukumomi.
Individuals who have suffered so much trauma in their home country, unfortunately that trauma.
Waɗanda suka sha azaba a ƙasashensu ba su son su ba da cikakken bayanin bala'in da ya addabe su ga lauya ko alƙali, kuma irin waɗannan bayanan ne za su iya taimaka musu.
Or to the judge when it's so vital that they do that.
Duk da cewa kaman da akan yi a iyakar Amurka da Mexico ya ragu, bakin haure daga yankin Afirka kudu da Sahara na ci gaba da kwarara. To a wani sabon labari kuma, Majalisar Wakilan Amurka ta amince da matsayin da aka cimma ta gagarumin kasafin kuɗi mai yawan dala biliyan 400 da safe yau Juma'a, da nufin kawo ƙarshen ɗan takaitaccen rufe ma'aikatan gwamnatin ƙasar da aka yi. 'Yan majalisun sun kaɗa ƙuri'a ne, inda 240 suka amince da kasafin, yayin kuma da 186 suka zaɓi akasin haka. Wannan mataki kuma na nufin yanzu an miƙa kasafin kuɗin ga shugaban ƙasa Donald Trump domin ya rattaba hannu. Sai dai wannan kasafin kuɗi zai ƙare ne a ƙarshen watan Maris. Yanzu 'yan majalisar sun samu damar wannan takaitaccen lokaci domin su tsara yadda za a kashe kuɗaɗen na sauran zangon wannan shekara da zai ƙare a ranar 30 ga watan Satumba. To a wani labari na daban, shugaban Amurka Donald Trump ya nuna buƙatarsa ta a gudanar da rawar sojoji a birnin Washington, wanda yake so a ƙayata shi fiye da wanda ya gani a Faransa yayin wata ziyara da ya kai a bara. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya fara kyankisa wannan bukata ta Trump.
Muna duba zaɓin da muke da su, kuma za mu miƙa wa fadar White House ta shugaban Amurka a yanke hukunci.
Dalilin yin wannan rawar sojoji wani batu ne da mutane ke bayyana ra'ayoyi daban-daban, inda Mattis ke cewa ƙaunar sojoji da shugaba Trump yake yi ne ya sa ya nemi a gudanar da wannan rawar sojoji.
Mutuntawa da ƙauna da shugaban yake nuna wa sojoji ne nake ganin ya sa yake neman wannan zaɓi.
Sai dai wasu na ganin ɗabi'a ce ta nuna isa, kamar yadda wani tsohon sojin Amurka Manjo General Paul Eaton mai ritaya ya bayyana. Ya ce wannan ba shi da alaƙa da sojoji. Wani batu ne na nuna isar shugaban ƙasa, kuma hakan na da rauni. Rabon daida dakarun Amurka su gudanar da rawar sojoji tun a shekarun 1990 a lokacin da suka yi murnan samun nasarar yakin tekun Gulf. Ku jama'a baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. In za madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma Enoch Sante da ya haɗa ainihin rahoton, ni Mahmud Lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayyukanku masu sauraro.
Sakon farko yace don Allah ku bamu dama mu mika korafinmu ga zababban gwamnan jihar Kano Dr. Umar Abdullahi Ganduje akan yadda ake neman yankewa ma'aikatan jihar Kano kudaden su wai don biyan inshoran lafiya a wannan watan na Fabrairu ba tare da an sanar da su ba kuma wani abun takeici ma babu ma'aikacin da yayi rajista da wani asibiti to abun tambayar in an yanka ina za a kai shi don haka muke kira da gwamna da ya dakatar da wannan batu sako daga Adamu Sabiu Gezawa da Aminu Kano mai dagar ku sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum VOA a yau so muke ku bamu dama mi fatan alkhairi a daukacin mahalarta babban taron kungiyar muryar talaka na kasa da zai gudana a Kwantagora jihar Neja da fatan Allah ya sa a tashi a wannan taro lafiya amin summa amin sako daga Bala Muhammad Dambam da Malam Usaini Dangote Karasuwa sai kuma sako na gaba yace furucin da shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau yayi na cewa ya gaji da wannan wahalar ware ya mutu ya huta da alamar ruwa ne ke son karewa dan kada ya Allah ka bamu zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya sako daga Ahmad Sala na Fada sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa Allah ya sa taron tattauna lalubo hanyoyin magance matsalar tsaro da majalisar dattawan Najeriya ta shirya kwalliya ta biya kudin sabulu jami'an tsaro su yi kokarin kamo yan bindigar da suke kashe mutane tare da zartar musu da hukuncin kisa sakon Murtala Muhammad Zangon Daura sako na gaba yace VOA tabbas ta yaro kyau take bata karko domin kuwa a kullum kaji hukumomi gami da kungiyoyi na ta shelar bada agajin biliyoyin nerori domin tallafawa rayuwar al'ummar dake cikin halin kakanikayi amma daga karshe sama ko kasa sai ka rasa inda aka karkartar da alakar irin waɗannan makudan kudade ta wajen jin shiru tamkar yadda aka aiki bawa garin su sako daga Sani Gule Kampala Malam Maduri sakon mu na karshe yace Allah ya sa matakin kafa sansanoni a jihar Taraba da rundunar sojojin sama ta kasar mu Najeriya za ta yi kwalliya ta biya kudin sabulu wajen kawo karshen rikicin tsakanin manoma da makiyaya sako daga Usaini Abba Dambam
kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amerika ne a birnin Washington DC
Bara mu jira gwamnati ta mana komai ba komai gwamnati a
maza da mata
wannan shi ne
Fadi muji
Fadi muji
matasa ne masu ilimi matasa ne da idon su ya riga ya bude suna son su ji dadin rayuwa ba su da aiki
rashin kudin ya sa an kore shi daga makarantar nan da yake
internal security
dole a yi kokari a gano su waye ne suka aikata shi
sai ku ziyarci shafinmu na Facebook at voahausa.com domin bayyana ra'ayoyinku a ranar Laraba da misalin karfe 6 na yamma a agogon Najeriya da Niger domin jin yadda za ta kasance a cikin dandalin fadi muji tare da ni Aisha Muhammad
Lokaci yayi kuma da zamu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice.
To majalisar wakilan Amurka ta amince da matsayin da aka cimma ta gagarumin kasafin kuɗi mai yawan dala biliyan 400 da safiyar yau Juma'a da nufin kawo ƙarshen dan takaitaccen rufe ma'aikatan gwamnatin ƙasar da aka yi. Yan majalisun sun kada ƙuri'a ne inda 240 suka amince da kasafin yayin kuma da 186 suka zabi akasin haka. Wannan mataki kuna nufin yanzu an mika kasafin kuɗin ga shugaban ƙasa Donald Trump domin ya rattaba hannu akai sai dai wannan kasafin kuɗin zai ƙare ne a ƙarshen watan Maris. A hukumance an bude gasar wasannin Olympics a yau a birnin Pyeongchang dake Koriya ta Kudu. Masu sha'awar wasanni sun nuna dauriya inda suka fita duk da sanyin da ake fama da shi domin su kalli wasannin wuta da aka yi da kuma faretin tawagogin ƴan wasan da za su kara yayin da suke shiga filin wasa. Babu tantama masu lura da al'amura sun ce wasannin Olympics zai zo da abubuwan jin hankali inda ake ganin haɗin kan da Koriya ta Arewa da makwabcinta ta Kudu suka yi zai kasance babban al'amari. Za a tilastawa 'yan siyasa da masu hannu da shuni da kuma masu aikata manyan laifuka waɗanda ake zargi da sayen kadarori da kuɗaɗen haram su yi bayani kan dukiyoyinsu a sabon wata doka da za a fitar a wato ƙasar Birtaniya.
To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar yadda Chadi wato 8:30 kenan a gogon Ghana. Za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham da ta hada shirin, da kuma injiniyanmu, ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa ku tashi lafiya, ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nita, domin ga Usman nan da tawagar shi ta yau da gobe.